Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 24 da 25. Kuna kuma iya kama mu ta tashar radio amfani da radio da Fara'a da Dalol FM duk a jamhuriyar Niger ko kuma tashar mu na VOA Africa zango na 102.5. Sai kuma Alpha Radio a Kumasi a kasar Ghana. Kuna iya kama mu kuma ta yanar gizo akan voahausa.com. Jama'a masauraran mu assalamu alaikum. Aisha Mu'azu ce da kuma Baba Yakubu Makeri daga nan Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin shirin mu na rana. A yau Juma'a 1 ga watan Nuwamba na shekara ta 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarin.
Majalisar Wakilan Amurka da ke garin Jai wato na 'yan Democrat ta tabbatar da ci gaba da binciken tsige shugaba Donald Trump a hukumance. Kayan Najeriya kuma ta zama ƙasa da aka bi kowace ƙasa mutuwar masu sakaran mama a nahiyar Afirka, inji hukumar WHO. Hukumar FBI kuma da ke binciken manyan laifuka a Amurka ta ce tana binciken batutuwa sama da 2,000 a kan masu alaƙa da ƙungiyoyin ƙasashen waje da Amurka ta ayyana su 'yan ta'adda.
To idan muka shiga cikin shirin namu, za ku ji cewa yayin da gwamnatin Najeriya ke ci gaba da azamar yakar labarin ƙanzon kurege, masu ruwa da tsaki kuma suna ganin cewa
idan aka bar gwamnatin tarayya ta nemi ta takaita waɗannan hanyoyi kafofin da ake watsa labarai, to abin zai zo ga 'yan jarida. A yanzu 'yan jarida suna cikin hali na tsoro saboda a kulle yomi masu mulki kullun suna kawo wasu hanyoyi da za su musgurama 'yan jarida.
Muna ɗauke da ƙarin bayanin wannan. Sai kuma gwamnatin Kano ta ƙaddamar da wani kwamiti don yin kwasfarima a kan dokar jihar, inda za a hukunta duk wanda aka kama da laifin garkuwa da mutane, hukuncin kisa, inda masana kuma suke cewa
kwamiti dai da aka kafa a gwamnatance shi kwamiti ne na gwamnati, amma matsala irin wannan ita tana buƙatar bincike ne na hukumomin da suke da alhaki na bincike.
To duk wannan yana kunshe cikin shirin namu, amma kafin mu kai ga yin haka sai mun ji halin da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakken labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Majalisar Wakilan Amurka da ke garin Jai 'yan Democrat ta tabbatar da ci gaba da shiga binciken tsige shugaba Donald Trump a hukumance bayan kada ƙuri'an 'yan majalisa na ɓangarorin jam'iyyun, lamarin da ya shata tsari na gaba a kan binciken. Bayan kwashe tsawon makonni na sauraren shaidu a sirrance, kakakin majalisa Nancy Pelosi ta tabbatar da cewa 'yan jam'iyyarsu ta Democrat sun shirya soma jin ra'ayoyin jama'a. Wannan yunkuri na kasancewar Trump shugaban kasa na hudu zai huskanci yunkurin tsigewa ba a dauke shi da wasa ba, a cewar kakakin majalisa Nancy Pelosi. Ta ce menene?
What is at stake is our democracy. What are we fighting for? Defending our democracy.
Menene ke tattare da demokradiyyarmu? Me muke yi wa fafutuka a kai? Kariyar martabar demokradiyya domin al'umma. Najeriya ce ƙasa da tafi kowa yawan mutuwar jama'a sanadiyar cutar sankara, wato kansa a nahiyar sankarar mama a nahiyar Afirka, a cewar hukumar kiwon lafiya ta WHO. Karancin faɗakarwa da rashin gano cutar da wuri da kuma tsadar maganin cutar su ne manyan dalilan da ke haifar da mutuwar sanadiyar cutar sankarar mama a ƙasar da ke yammacin nahiyar Afirka. To amma a watan Oktoba, wanda shi ne watan faɗakarwa a kan cutar, ƙungiyoyi masu zaman kansu da dama sun ɗauki bayanai a kan cutar zuwa tituna domin ilmantarwa da kuma ɗaukar nauyin maganin wasu da wato masu ƙaramin ƙarfi da ke ɗauke da cutar. Zainab Muhammad da ta yi aiki a matsayin babban jami'ar hukumar shari'a a Najeriya a lokacin ne aka gano tana ɗauke da cutar a cikin watan Oktoba a ɓangarenta na hagu.
I saw the result. The doctor said suspicious malignancy. I know when it say malignant, it means cancer.
Naga sakamakon binciken likitan ya ce da akwai alamar da zai haifar da sankara. Wannan alama ko na nufin akwai sankaran. Wato sai na ji tamkar rayuwata ta kare, ina ji kamar na mutu. Hukumar lafiya ta WHO ta kiyasta cewa mutuwar da aka yi wato muduga 41,000 na sankaran mama an yi su ne a Najeriya a cikin shekarar 2018 adadin da yafi yawa a duniya. Hukumar FBI da ke binciken manyan laifuka a Amurka ta ce tana binciken batutuwa sama da 2,000 akan masu alaka da kungiyoyin kasashen waje wanda Amurka ta ayyana su 'yan ta'adda, wani adadi da ke tabbatar da barazanan da kungiyoyi kamar Al-Qaeda da Hezbollah ke yi. A halin yanzu akwai kungiyoyin ta'addanci 68 da ke hannun ma'aikatan harkokin wajen Amurka masu yawan gudanar da ayyukan jihadi kamar Al-Qaeda. Wani waɗannan kungiyoyin zai baiwa Amurka dama ta ɗora hannu a kan ƙadarorin kungiyoyin da mambobinsu kana ta gudanar da bincike a kansu. FBI ta sabunta nazarinta akan kungiyoyin ta'addanci na ƙasashen waje da mambobinsu, tare da mai da hankali akan ayyukan ta'addanci da Al-Qaeda ke yi a cikin 'yan shekarun nan, inji Seamus Hughes, muƙaddashin daraktan sashen nazarin masu tsaurin ra'ayi a jami'ar George Washington. A cikin kungiyoyin 'yan ta'adda 5,000 da ake bincike a kansu, kimanin 850 a cikinsu suna mai da hankali ne a kan shirya ta'addanci na cikin gida, kamar tsananin wato tashin hankali na masu tsananin ra'ayi 'yan mazajiya, yayin da saura kuma ke da alaka da kungiyoyin ta'addanci na kasashen waje, a cewar wani martani da FBI ta bayarwa muryar Amurka. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu masu goyon bayan kungiyar IS sun fara ba da haɗin kai ga sabon shugaban kungiyar, suna amfani da shafukan sada zumunta na zamani, suna mubaya'a ga mutumin da ba a gano, wato ba iya gano yadda yake ba a cikin wannan lokacin. IS tana ta sanar da zaben Abu Ibrahim Al-Hashimi Al-Quraishi a matsayin sabon shugaban kungiyar a jiya Alhamis, a cikin wani faifai da kamfanin dillacin labaran kungiyar na Amaq ya fitar, wanda mai magana da yawun sabon shugaban ya karanto. Shine tuta a cikin tutocin jihadi, shine masani a cikin masana, kana shine sarki a cikin sarakan yaki, a cewar muryan da sashen leken asiri SITE mai kula da sadarwar masu jihadin ta tarjama. Sanarwar ta tabbatar da mutuwar tsohon shugaban na ISIS Abubakar al-Baghdadi da mai magana da yawunsa Abu Hassan al-Muhajir, wacce ta haifar da abinda masu fashin baki suke kwatantawa da tsananin murna a kan shafin sada zumunta da wasu dandali na aikewa da sakonni wanda na yadar gizo da ainihin magoya bayan IS suke amfani da su. Kalamar da ISIS ta yi amfani da shi wurin zaben sabon shugaban yana zuwa ne kasa da awa 24 da jami'an tsaron Amurka suka fitar da wani hoton bidiyo wanda ke nuna zaratun sojoji suka kai samami a ranar Asabar akan wato Al-Baghdadi, kuma suka kashe shi a lokacin da ya nemi mafaka a wata haraba a lardin Idlib na kasar Siriya, wanda ke kilomita kalilan akan iyakarta da Turkiya.
Duniyar kenan, labaran duniyar kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Adalla, to yanzu kuma bari mu shiga taskar rahotannin namu. Daga dukkan alamu, gwamnatin tarayyar Najeriya tana shirin yakan kalaman batanci haikan, domin baya ga tarar naira miliyan 5 akan wanda aka kama yana yada labaran kanzon kurege ko na batanci, yanzu ta ce za ta sa kafan wando daya da kafofin sada zumunta na yanar gizo ne. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta hada mana wannan rahoto.
Ministan watsa labarai da al'adu Layi Muhammad ya ce gwamnati tana kokarin sa doka da za ta tabbatar da sa ido da kuma kula da yadda ake amfani da kafafen sada zumunta irin su Facebook da Twitter da WhatsApp.
Gory pictures from other lands are circulated freely via Facebook, WhatsApp, and Twitter, purportedly being from the killings in Jos or Benue State.
Misalin labarin ƙarya, inji Lai Muhammad, shine irin yadda aka dinga amfani da wasu hotuna daga wasu kasashe daban amma ake nunawa kamar daga jihar Plateau ne ko jihar Benue a daidai lokacin da ake rurutu wutan fitina a waɗannan jihohin. Duk da cewa minista bai fito fili ya bayyana irin matakin da za a dauka ba, amma sakataren kungiyar 'yan jaridu na ƙasa Shu'aibu Leman ya nuna damuwa domin waɗannan kafafe su ne 'yan jaridu ke amfani da su wajen sauƙaƙa ayyukansu.
Lallai abun tsoro ne abubuwan da ke faruwa a waɗannan kafafen watsa labarai na social media. To amma mu tsoronmu shi ne idan aka bar gwamnatin tarayya ta nemi ta takaita waɗannan hanyoyi kafofin da ake watsa labarai, to abin zai zo ga 'yan jarida. A yanzu 'yan jarida suna cikin hali na tsoro saboda a kulle yomi masu mulki kullun suna kawo wasu hanyoyi da za su musgara ma 'yan jarida, musamman zargin da ake yi a kan social media. Saboda haka idan aka bar gwamnati ta yi wannan, to aikin jarida ma zai samu cikas. Mu a ganin ya kamata a zauna a yi muhawara, a tattauna, a ga hanyoyin da ya kamata a bi, amma kai tsaye gwamnati ta shigo ta ce ga abin da za ta yi yana da hatsari kwarai, kuma muna roko a sake dubawa, a sake zama, a sake tunani.
Bincike ya nuna cewa mutane miliyan 150 ne ke amfani da wayoyin salula a kasar, kuma ta waɗannan hanyoyin sadarwa ne ake yayata muggan kalamai da hotuna waɗanda ke zama ma al'umman ƙasa da mahukunta kalubale. Wani abu da tsohon ɗan majalisar wakilai daga jihar Niger Shehu Salir Jau ya ce yana goyon bayan ayi doka da zai duba al'amarin.
To alhamdulillahi, gaskiya halin da wannan ƙasa take ciki yanzu da abubuwa da ke faruwa a cikin akan maganar labarin bogi, gaskiya yana ɗaya daga cikin abun da ke kawo matsaloli a Najeriya. Saboda mutum ne zai zanna ya yi amfani da ra'ayin shi ba tare da ya samu sahihancin wannan labari ba, sai ga ya tura an yi kaza, an yi abu kaza, an yi abu kaza na ƙarya. To gaskiya idan za a ɗauki mataki da zai rage ko zai kawo ƙarshen wannan abu, to ina tabbatar miki za a samu ci gaba, za a samu zaman lafiya a wannan ƙasa namu.
Shi ma shugaban kungiyar social media na Arewa maso yamma Adamu Attahiru ya bayyana ra'ayinsa.
Babu shakka dokar da gwamnati ke son kawowa na gyara ko tsaftace harkar social media abu ne mai kyau, amma dai hukunta ko kuma hana social media gabaki daya, wato kafafen sada zumunta na zamani, hana shi gabaki daya kuskure ne. Saboda bai kamata laihin mutum daya ko laihin wasu ƙwargurbi ya shahi sauran mutane duka ba. Babu shakka idan muka diba wa'azoji da faɗakarwa da ilmantarwa da gwamnati ke son ta yi da kuma malaman addini ke yi a cikin social media abu ne mai amfani. Saboda haka abinda wasu suka tafka na kuskure ko na shirme, to gaskiya bai kamata a ce ya shahi kowa da kowa hada social media kulliyan ba.
A kwanakin baya ma ministan ya ce duk kafar radio ko talabijin da aka kama da laifin yaɗa muggan kalamai ko hotuna zai biya naira miliyan 5 zuwa miliyan 10. Abin jira a gani shine matakin doka da za a dauka akan dandalin sada zumunta na yanar gizo. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Kai da Madina Dauda da wannan rahoto. Har yanzu dai akan harkar shari'a, gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya buƙaci cikin gaggawa ma'aikatar shari'ar jihar da yi gyara akan doka don yi wa duk wanda aka kama da aikata laifin yin garkuwa da mutane hukuncin kisa. Akan haka ne muka tuntuɓi wani masani, Dr. Mai Kano Madaki, masanin halayyar ɗan adam, malami a sashen nazarin halayyar bil'adama na jami'ar Bayero da ke Kano, kuma mataimakin daraktan cibiyar nazari da bincike akan al'amuran jinsin ɗan adam ta jami'ar Bayero.
Inda yake magana ta farko ita ce dai wannan yunkuri da gwamnatin jihar Kano ta yi na kafa kwamiti da zai yi bincike akan abubuwan da suke faruwa da kuma hanyoyin da za a bi a magance, za mu ce wani kokari ne mai kyau, ba dan komai ba sai dan matsalar ta faru tana faruwa kuma ana so a hana ta daga ci gaba da faruwa, na farko kenan. Na biyu, da na kalli composition na kwamitin,
wato mutanen da aka sa,
zaka ga akwai mutane nagartattu waɗanda su jajirtattu ne a inda suka yi aiki, domin akwai wanda sun bar aiki da kuma waɗanda suke aiki din a inda abubuwan da suke yi. So muna ganin in Allah ya taimaka musu za a haifar da ɗa mai ido akan binciken da za a yi. Abu na uku shine kwamiti dai da aka kafa a gwamnatance shi kwamiti ne na gwamnati, amma matsala irin wannan ita tana buƙatar bincike ne na hukumomin da suke da alhaki na bincike, misali hukumar 'yan sanda ko hukumar jami'an tsaro na ciki. Now, amma an ɗauka an ba wani kwamiti, to ƙalubalen da za su fuskanta shi ne akwai abubuwan da za su iya nema ba lallai su samu ba, domin su ba hukumomin da aka sani da ƙwarewa wajen bincike ba ne. Ni a matsayina na ɗalibi da ke karatun yanayi na laifuffuka a duniya, ni a ganina ba aikin kwamiti ba ne ya gano me ya faru, ya za a magance ba, domin matsalar ta tsaro ce. Akwai jami'an tsaro, magana ta farko kenan. Ta biyu, matsala ce ta bincike, akwai hukumomin da aka dora wa bincike a hukumance wanda suka kware kan bincike, aka kuma horar da su kan bincike. Matsala ta uku, hukumomin da aka sa su wani hukumin tsaro kawai wakilci suke da shi a ciki, so ba su da ƙarfin watakila za ka iya cewa faɗa aji farar ɗaya a cikin kwamiti, amma za su iya faɗa aji, amma ƙarfi ta farar ɗaya a faɗa aji. So wannan duk ƙalubalai ne. So kuma bayan matsala ta tsaro ce ta shafi jihar Kano, ta shafi wasu jihohi, ta shafi al'ummar Kano, ta shafi wata al'umma.
Dan haka ne ina fahimce ka, kamata a ce gwamnatin tarayya ko shugaban ƙasa ne ya kamata a ce yayi wannan abu.
Haka ya kamata. Ni da ma magana da nake, gwamnatin tarayya ya kamata a ce ta shigo ciki. Yan majalisar ƙasa sun shigo ciki, sun tabbatar da cewa duka hukumomin da ya kamata su yi bincike a kai an ɗora musu nauyin su yi bincike, kuma su fito da gaskiyar lamarin abin da ya faru, kuma su faɗa abubuwan da suka faru ɗin, kuma a kama duk waɗanda suke da hannu, kuma a hukunta su kamar yadda doka ta tanada a wannan ƙasar. Amma a jihar Kano, of course mu ya shafa gwamnatin Kano ta yi hoɓɓasa, of course wani abu ne na alfahari, amma abin ya wuce matsayin Kano, domin kallu kalli abin da idan basira ya bar Kano ya tafi wata jiha, ya bar al'adar Kano ya shiga wata al'adar, ya bar addinin Kano ya shiga wani addini. So in ka kalli waɗannan abin da suke, sai ka ga cewa to gwamnatin tarayya ce take da ƙarfi da za ta haɗa jami'an tsaro, da lalle za a yi bincike mai ƙarfi wanda zai fito da hanyoyin da ya kamata a ce an bi don magance abubuwan da suke faruwa irin waɗannan, musamman me ya faru, ya aka yi suka faru, kuma ya za a magance, ya kuma za a hana faruwarsu a nan gaba.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni nake.
To Allah ya kyauta. Dr. Mekano Madaki, masanin halayyar ɗan adam kenan, kuma malami a sashen nazarin halayyar ɗan adam a jami'ar Bayero tare da Mahmud Kwari. Masu sauraro, kada ku sha'afa sashen Hausa na muryar Amurka kuke sauraro daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu a nan Washington na cewa ƙarfe 11:19. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Bayan makonni da aka kwashe ana sauraron shaidu cikin sirri, Majalisar Wakilan Amurka mai rinjayen 'yan Democrat ta kada ƙuri'ar amincewa da fara shirin tsige shugaba Trump a bainar jama'a kan zargin cewa ya yi yunkurin tirsasawa Ukraine ta binciki abokan hamayyarsa na siyasa. Zargin da ya jima yana musantawa. Yau batun da shirin namu zai mai da hankali a kai kenan. Sunana Mahmud Lalo.
On this vote, the yeas are 232.
A wannan ƙuri'a da aka kada, waɗanda suka amince su 232, waɗanda kuma suka ƙi amincewa su 196. Saboda haka an amincewa wannan matsaya ba tare da wata adawa ta yi tasiri ba.
The resolution is adopted without objection.
Yadda shugabar Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi ta bayyana sakamakon ƙuri'ar da Majalisar Wakilan Amurka mai rinjayen 'yan Democrat ta kada a jiya Alhamis kenan, inda ta amince da a fara binciken da mai yiwa ya kai ga tsige shugaba Donald Trump wanda hakan ke nufin za a fara gudanar da shi a bainar jama'a. To dangane da matsayin da majalisar ta cimma, na tattauna da Professor Yusuf Alasan, malamin jami'a a jihar Missouri da ke nan Amurka, kan yadda ya kalli wannan sabuwar kwana da wannan takaddama ta sha.
To wannan ƙuri'a dai kamar yadda ka sani zan ce an laleta kuma ta lalu. Me nake nufi a nan? Wannan ƙuri'u da ko kuma ‘yan majalisu na abinan jam'iyya na ƙasa gaba ɗaya, House of Representatives da suka jefa ƙuri'unsu yau, duk da ya zama na Democrats gaba ɗayansu in banda mutane guda biyu, gaba ɗaya duk sun amince da cewa wannan bincike da ake ya zama na ya ma wuce bincike, ya zama na a tafi yanzu hanyar zancen yadda za su ige shi shugaba Trump. Na biyu shi ne za ka ga cewa babu Republican ko kwaya ɗaya banda wannan abin na Representative Amish, wato da Democrats ne da Independent guda ɗaya suke kaɗa wannan ƙuri'u, wanda kuma ya tabbata cewa sun kai adadin da ake nema na wannan matsayi na bincike ya zama ne ta kuma zancen tsigewa.
To Prof, kaman menene bambancin wannan bincike da aka ƙuri'a kansa za a fara da kuma wancan na baya da shugabar majalisar Nancy Pelosi ta fito ta bayanin cewa za a fara tsakanin waɗannan guda biyun, watakila masu horo za su san bambancinsu?
To na farko dama shi constitution ya ba da dama cewa da farko,
wato kundin tsarin mulki kenan,
kundin tsarin mulki na ƙasa ya ba da dama ga su abinnan 'yan majalisar ƙasa na House of Representatives ya zama na su yi bincike tukuna kafin su yanke hukuncin kamar yadda suka yanke a yau, wanda aka zo aka kada kowa ya kada zabansa ko kuma ya kada ya tabbatar da cewa inda abin nan ya dosa. So dama an ba su abin nan, shi wannan kundi ya ba da dama cewa da farko a sanar da jama'a tukuna, a sanar da ƙasa da kuma waɗanda za a kirawo don su shaida ga wannan al'amari. To an ba da wannan dama, in ka tuna an yi bincike na ɓoye. Me nake nufi a nan? An kirawo shaidu wanda suka ba da bayanansu kuma a ɓoye, ba ina nufin asiri, daga su sai 'yan majalisu na ƙasa gaba ɗaya na 'yan kwamiti na wannan kwamiti da aka zaɓa, duka daga su Democrats da Republicans su kaɗai ne suka ji waɗannan bayanai, kuma ba a yadda wannan bayanai su fito fili ba, in banda dai kawai za su iya cewa wannan wani da ya zo, misali ai Mahmud Lalo da ya zo ai ya yi bayanin abin da ya bayani mun amince da shi, amma ba za su iya faɗan bayanin nan da ka yi ba. To bayan da suka sami shaidu ko kuma shaidun da aka kira kamar wajen najin sun kai 12, to a taƙaice sun tace waɗanda suke ganin cewa sun samu biyan bukata da suke nema. To shi ne har aka zo aka saka wannan rana ita ce ta yau. In ka tuna ai a wannan satin kamar kwana biyu da suka wuce ta speaker Pelosi ta yi bayani cewa in Allah ya kai mu da rai da lafiya, dan alamin za a zo a yi zancen a kaɗa ƙuri'u a ga cewa wannan bincike da ake yi zai tafi daga bincike zuwa kuma abin tabbatar zancen tsigewa. To wanda shi ne a takaice aka yi. To yanzu za ka ga cewa tafiyar za ta fi sauri. Saboda me? Yanzu da ni da kai da duk wani wanda yake ɗan Amerika, in an kirawo shi ya zo ya bayani a game da wannan zancen tsigewa da ake so a yi wa shugaba Trump, maimakon a yi wannan a ɗaki da ake a ɓoye, yanzu za a yi shi ne a idon kowa, da ko 'yan jaridu za ku je ku gani, ku kashe kwarkwatar idonku da kyamarorinku da komai da bayananku da za ku yi.
To ina matsayin da fadar gwamnatin Amurka ta White House ta ɗauka cewa ba za ta ba da haɗin kai a yi wannan bincike ba, saboda a cewar ta ba bisa doka ake gudanar da shi ba.
A gaskiya wannan furuci ne wanda suka shayi kuma suke yi, wanda ina ganin ni a yadda na fahimci al'amarin ba inda zai kai su. In ka tuna ai ba wannan ne na farko aka yi ba na zancen tsige shugaban ƙasa. In an yi, ka tuna ai an yi wa Nixon, zamanin Nixon an yi, kuma a gaskiya White House da ma'aikatansu babu wanda bai zama na za a ce bai cooperating da su mai yake da suna 'yan majalisar ƙasa ba da suke. Haka kuma da aka zo na wajen bangaren Bill Clinton.
Na fahimci ka dai kana nufin cewa duk wanda aka gayyata kenan ya zo ya ba da shaida a wannan bincike dole sai ya bayyana.
Kwarai kuwa, ai ya zama dole, in ku bai zo ba ta hanyar arziki to zai zo ku ta hanyar siya, dan za a je a kamo shi ko a kamo ta, sannan su zo a gurfanar da su kuma su yi abin da suke so. Idan sun karya doka har ila yau bayan sun faɗi duk abin da ake so a yi musu, doka za ta karya su. Dan kaga wannan sakina da ake faɗin aka yi aka aikawa mutum, duk wanda aka aikawa yake, to fa gaskiya wato akwai baya da kura. Saboda haka akwai hukunci da za a yi wannan mutumin ko matar.
Professor Yusuf Alasan kenan, malamin jami'a a nan Amurka. Masu sauraro, da aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka a wannan mako, sai kuma mun jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin bakon namu Professor Yusuf Alasan da Zahara Aminu Fage da kuma Julie Leathers Gresham da ta hada shirin, ni Mahmud Lalo nake cewa sai mu tara wani mako idan Allah ya kai mu.
A gaida Mahmud Lalo da wannan shirin. Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Saƙonmu na farko ya fito daga Mubaraka Aliyu Banga tare da Haruna Loki Baraduwa, suka ce baki da salamu alaikum bai Hausa. Da fatan an wuni lafiya, a yau mun shigo wannan filin ne, muna so ku ba mu dama mu yi kira ga gwamnatin Najeriya da kuma gwamnatin Kaduna dan Allah su saki dan gwagwarmayan nan, wato Dadiya ta. Idan kuma ba za a iya sakin sa ba, to dan Allah a gurfarana da shi gaban koli domin ya fuskanci hukunci. Amma gaskiya ci gaba da tsare shi ba tare da umarin alƙali ba, wannan tawai haƙi ne. La'akarin da cewa a dokar Najeriya haram ne a tsayar mutum fiye da sa'o'i 48 ba tare da umarnin alƙali ba. Allah ya sa kiranmu ya kai ga kunnuwan da aka yi domin su. Sai kuma saƙonmu na gaba ya fito daga Haruna Muhammad Katsina, shugaban ƙungiyar murya jama'a, ya ce yunkurin da kafar sada zumunta ta zamani wato Twitter ke yi na haramta tallar duk wani ɗan siyasa a shafinta, hakan abu ne mai kyau. Duba da gani yadda kasuwar masu tallar 'yan siyasa ke ci a shafukan sada zumuntar kamar wutar daji. Sai kuma saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Umar Adamu Katangum da Ibrahim Ɗanbafa Katangum da Joro Musa Katangum, dukkanmu daga jihar Bauchi, suka ce baki ɗaya assalamu alaikum sashi Hausa na murya Amurka. Hakika yunkurin gwamnatin jihar Kano na halalta hukuncin kisa ga duk wanda aka samu da laifin satan mutane da neman kuɗin fansa, tabbas wannan mataki ya yi daidai ganin yadda matsalar ke neman gagar mahukunta. Amma ga dukkan alamun ɗaukar wannan mataki zai rage girman matsalar. Da ƙarshe, muke fatan sauran jihohi musamman arewa maso yamma za su yi koyi da jihar ta Kano.
A gaida Abdulaziz Abdi Toro da saƙonnin masu sauraro. Masu sauraro, kafin mu yi sallama da ku, gasar filo da tushen muhimman kanin labaran a gafarce ni Baba Yakubu Makeri.
China ta ce za ta sauya yadda ake naɗa shugabannin Hong Kong da kuma wasu jami'ai da kuma yadda ake mayaye gurbin su, a cewar wani jami'in China a yau Juma'a. Shin Chin Yao shi ne babban director mai kula da harkokin Hong Kong da kuma hukumar dokoki. Ya kuma faɗa wa manema labarai cewa jam'iyyar wato Communist Party sun yanke shawara a wannan mako cewa za a yi sauyi akan tsarin dokokin Hong Kong domin kare tsaronta. Ya ce ba za su yarda da duk wani yunkuri na kawo rarraba ko kuma jefa tsaron yankin cikin hadari. Kana sun dace za su amince, ba za su amince da shi kasashen waje ba a cikin harkokin Hong Kong da kuma ayyuka na kawo rarraba da kifar da gwamnati da dagula al'amura da bacin suna, in ji Shen. Kalaman na Shen dai suna zuwa ne watanni 5 da gudanar da wata zanga-zangar kin jinin gwamnati akan tsoma baki da walwalan birnin bayan da ya koma ƙarƙashin ikon China daga Burtaniya a shekarun 1997. Majalisar Wakilan Amurka da ke da rinjayen 'yan Democrat ta tabbatar da ci gaba da shiga binciken tsige Donald Trump a hukumance bayan kada ƙuri'an 'yan majalisa a ɓangarorin jam'iyyun, lamarin da ya shata tsari na binciken na gaba.
Sama sauraro da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci, sai kuma shirinmu na ƙarshe kuma na dare, inda za mu so mu ji ra'ayoyinku na kanku akan duk wani al'amari da ya shafe ku. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Leathers Gresham da ta hada ta kuma ba da umarni, sai kuma Tony Pollack injiniyanmu na wannan lokaci, ni Aisha Mu'azu nake cewa ku huta lafiya, amma kar ku yi nisa don shirin yau da gobe yana nan tafe.